نستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله لنا يومتي ناجوما قوم قوات رمضان الشكرة تدبو دايدة تريه أود 40 دبقوا هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة. Wanda ya daidai da 27 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya, daga masallacin Uthman ibn Affan, wato masallacin Banex Plaza wanda yake unguwar Rusai a cikin birnin Abuja. Kafin mu fara karatu, akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ce, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya kara malin lafiya da nisan kwana, amin. Allah ya kare mu. Yace tambaya kamar haka: zan iya sallan nafila bayan na bi liman sallar tarawihi a masallaci? An ce ba a sallan nafila bayan wuturi. Cewa ba a yin sallan nafila bayan wuturi wannan ba daidai bane. Babu wani dalili da yace bayan kai wuturi ba za ka yi wata nafila ba cikin dare. Abin da ya tabbata cikin hadisi, hadisin Muslim, hadisin Talq ibn Ali, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la witrani fi layla, wuturi ne ba a biyu. Idan kai wuturi a farkon dare, to in ka tashi da can karshen dare ka sake nafilfili, ba za ka maimaita wuturi ba. Wuturi ɗaya ake yi a cikin dare, amma ana iya yin sallah bayan an yi ta wuturi. Mai tambaya ta gaba yace, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya gafarta. Malam mutum ne ya gina gida, ya ba da rent, wato haya, sai ya mutu. Bayan mutuwar shi sai aka dinga abubuwa marasa kyau a gidan, ko zunubi zai kai a kabarin shi? Tunda shi ne asalin wanda ya gina gidan lokacin da yana raye. To idan lokacin da yake raye ba ya gina gidan bane don ayyukan al'asha, kuma bai ba da haya ga wanda za su yi ba, sai ya mutu akan haka, to yanzu waɗanda suka zo suka gaji gidan, idan suka ba da gidan haya ana aikin asha, zunubin nasu ne ba nasa bane, shi ba ruwansa. Domin shi lokacin da ya mutu mallakar gida ta fita daga hannunsa, kuma shi ayyukansa daga nan sun tsaya, sai waɗanda ya yi don ya ci gaba da samun lada kamar sadaka jariya. To sai kuma ayyukan da ya dasa na sharri, wanda har bayansa aka ci gaba da aikin dorawa akan inda ya tsaya, to nan ma zai ci gaba da samun zunubi. Amma in ba shi ya assasa sharrin ba, shi kawai ya gina gida don buƙatarsa, ya mutu wani daga cikin magada ya gada, shi kuma ya je ta yin masha'a, to zunubin na shi wanda ya gaji gidan ne aka ci gaba da yin masha'a a hannunsa, ba na wanda ya gina gidan bane ba. Tambaya ta gaba yace, assalamu alaikum. Bayan ya yi addu'a da fatan alkhairi, yace tambaya ta, Allah gafarta malam, mutum ne kullum yana iya bakin kokari wajen taimakon iyayensa, amma iyayen kullum suna musguna masa da halaye marasa kyau, kamar yadda shi ya faɗa, duk da kalmar ta yi tsauri, ba a gaya wa iyaye wannan kalmar. Sai ce wanda hakan ya sa shaitan ya fara tasiri a zuciyar ƴaƴan, har sun fara daina girmama iyayen yadda ya kamata. To ita matsalar iyaye ta bambanta da dukkan wata matsala ta saɓani. Iyayenka za su iya maka ba daidai ba, kuma za ka iya kunsu gaskiya a wani saɓani da kuka samu tsakanin kai da su, amma duk da haka sai ka kiyaye ladabi. Sai ka kiyaye ladabi, ka ɗauka wannan jarrabawa, ka ce ka yi haƙuri da su a haka har Allah ya raba ku. Ubangiji ya san cewa irin waɗannan matsaloli za su iya faruwa, shi ya sa tun kan su faru ya gaya mana ga mafita: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah yace Allah ya zartar kada a bauta wa kowa sai shi, in dai bauta ce to ba wani wanda yake da haƙin ta sai Allah. Amma iyaye guda biyu kuma a kyautata musu matukar kyautatawa. Sai yace in ma ya balugana indakal kibara ahaduhuma, idan ɗaya daga cikin su ya kai wa girma tare da kai, ma'ana yayi tsawon rai, ya tsufa, ya fara rikicin tsufa, aw kilahuma, ko duka biyun suka yi tsawon rai tare da kai suka rikice maka, domin idan mutum ya tsufa ya tsufa yana komawa rigima irin ta yaro. To sai Allah ya ce fala taqullahuma uffin, karka ce da su uffa, wanda ita kalmar uffan a larabci ita ce mafi kankantar kalma wacce take nuna damuwa. A Hausa kace karka yi musu tsaki, daidai da tsaki, ko karka nuna gajiyawa kace kash, ko haka ba a so a gaya musu tare da an san sun yi ba daidai din ba fa, saboda alfarma irin ta iyaye. Shine Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma ata idanini an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghisani Allah waylaka amin inna wa'dallahi haq. Duk wanda ya kuskura ya ce da iyayensa uffan, to yake yayi ga motsa da Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwalidu awsatu abwabil janna, mahaifinka shine kofarka ta shiga aljanna, in ka bishi ya bude ka shiga, in ka kika bishi ya kulle ba za ka shiga ba. Kuma yace aljannatu tahta aqdamil ummahat, aljanna tana karkashin digadigan iyaye mata, sai an bi su za a shiga. Kuma yace ridallahi fi ridal walidaini wa sukhdullahi fi sukhdil walidaini, in kana so Allah ya yarda da kai to ka zauna lafiya da iyayenka, in sun yarda da kai Allah ya yarda da kai, amma duk sallarka, duk azuminka, duk tauhidinka, idan iyayenka ba su yarda da kai ba kuma akan abin da sun fi ka gaskiya, to Allah ma ba zai yarda da kai ba. Shi yasa duk mutumin da yake zaman lafiya da iyayensa ba a nasara a kansa, amma duk mutumin da yake faɗa da iyayensa to kashinsa ya bushe. Saboda tasirin iyaye da yadda Allah yake jin maganar su akan ɗa, to ɗan ko kafuri ne Allah yakan daga masa kafa saboda iyayensa suna shi masa albarka. Annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusul, manyan manzanni, wanda ko cikin su Musa darajarsa daban ce. Shine wanda Allah yake magana da shi direct, wa kallama Allahu Musa takalima. Fir'auna ya gallabi Annabi Musa, amma duk da haka Annabi Musa sai da ya tsine wa Fir'auna shekara 40, tsinuwar bata kama shi ba. Saboda me? Suka ce saboda lokacin yana da uwa tana raye, tana shi masa albarka. Addu'ar Annabi ma shekara 40 bata huda shi ba. To ina kai ba Fir'auna ba, mahaifiyarka mai imani, kai ma mai imani, tana cewa Allah ya maka albarka, kana ganin wani maloho zai hauka? Ba zai hauka. Da haka mu koma cikakken securitymu yana cikin iyayenmu. Kyautata musu, mu nemi addu'arsu, su roƙa mana tsarin Allah. Da ka iyaye ba abun wasa bane ba, amma tare da haka zai iya yiwa a wasu matsaloli ka fi iyayenka gaskiya, kamar Annabi Ibrahim ya fi mahaifinsa gaskiya. To amma ka kalli irin yadda Annabi Ibrahim ya mu'amalanci mahaifinsa, shi mahaifin zai gaya masa baƙan magana, shi kuma zai ce Allah ya huci zuciyarka. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك سأستنكر لك ربي إنه كان بي حفيا. شينا زن كشيكا ينا الله يجزو تيكا نابرك لافيا زن تروك أمك الله وبنجي ينا جن الدعاتا. شيسا الله سبحانه وتعالى يجي ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك ألا أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الله يجي من وهي قدن أدن شواي كوتتا وإيا ينسى دزارك كاكوكتا دك شركا ba nauyin da yafi komai nauyi akan ka sama da kuma kyautatawa iyaye in suna raye. Duk da haƙin ba sa raye, haƙin su bai sauka ba. Wani ya zo ya tambayi manzo Allah, iyaye na sun rasu, har yanzu suna da haƙin biyayya a kaina? Annabi ya ce har yanzu suna da ƴan uwa. Yace ƙwarai, suna da ƴan uwa sai yace je ka ka ƴan uwan iyayenka sune a matsayin iyayenka yau to sai Allah yace wa in jahadaka ala an tushrika bi idan suka matsa maka cewa sai kai shirka fala tudaihuma karka bi su mahaifinka yace sai ka cire gemu ka ajige mu rashin kunya sai ka bashi hakuri gemu ba na rashin kunya bane na sunnan annabi ne
sallallahu alaihi wasallam
domin ba a saba wa Allah ko annabi dan abu iyaye amma rarrashin su ake yi la da ata lima khaluqin bi ma'siyatillah to shine sai Allah yace idan suka ce sai ka saba mun karka bi su amma wasahibu ma fi dunya ma'rufa kai tararrashin su ku zauna lafiya a duniya dan mahaifinka bai fahimci daidai ba kai ne ka fahimci daidai haka bai hana kuma gobe da safe ka je ka gaishe shi ba ko ba zai amsa ba haka kuma bai hana ka je ka debo masa ruwa ba in yana bukatar haka haka bai hana ka je ka wanke masa kaya ba in yana bukatar haka wasahibuhuma fid dunya ma'rufan kai zaman lafiya da su a duniya sai Allah ya ce wattabi'i sabila man anaba ilayya ka bi ta farkin irin wanda suka dawo wajena suwaye annabi ibrahim annabin Allah ne kuma ya samu matsala da mahaifa karanta tarihin sa kaga yaya yayi abin nan yayi mu'amala da mahaifinsa lokacin sabani inna ibrahima lahalimun awwahum munib da haka wattabi'i sabila man anaba ilayya da haka hatta wannan kalmar da ka faɗa cewa suna yin halaye marasa kyau kalmar ta yi tsauri suna yin kuskure ko suna yin wani abin da su a ganin su shine daidai domin sau da dama iyaye wani lokaci sukan yi handling din dan su a tunanin su wannan shine daidai a iya fahimtar su domin ƴan adam ne su ma za su iya kuskuren fahimta wani abin da kai kake ganin a yau su ne maka ba daidai bane ba za ka gane daidai din bane kuma sai bayan ba sa ne sai ka girma ashe lokacin da nake yaro baba na yake min kaza ni na dauka baya so na ne ashe kauna ce a lokacin saboda hankalinka bai kai ka gano ba da hankalinka da nasa ba daya bane hangen nisan ka da nasa ba daya bane ba to da ka mu kyautata musu zato mu rarrashe su ko da sun yi kuskure mu yi kokari mu rabu da su lafiya domin ko ba komai mu ma za mu haifa mu ma kuma za mu iya yi wa namu ƴaƴan kuskure to za mu so in mun yi wa ƴaƴan mu kuskure su yi mana irin abin da mu ma muka yi wa iyayen mu lokacin da suka yi mana kuskure sai ka auna ka gani in ka shirya haka shikenan Allah ya sa mu dace
amin
ita kan da ta gaba yace assalamu alaikum sheik Allah ya kara rayuwa albarka amin yace dan shawari nake so a baiwa hukumar masallaci akan yadda wasu ma'aikata na agaji wajen gudanar da ayyukan su na agaji misali shine so da yawa dan agaji zai zo kulla window ko wani aiki kuma ya tarar da wani yana karatun alqur'ani amma ba zai yi ma mai karatun sallama ba da in dan ya gyara zama ko ya bude mishi wuri dan ya samu damar shigewa amma zai zo ya tsallaka mai karatu ya kamata hukumar masallaci su ba ƴan agaji horo to Allah ya saka wa ƴan agaji da alkhairi
amin ba su lada
amma dai gyara kayan ka baya zamuwa sauke mu raba ayaba musu akan abin da suke na ayyukan alkhairi hakan kuma bai hana in suna wasu kurakurai kuma ai musu gyara ba Allah ya ba mu ikon gyara baki da
amin
mai takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi yace tambaya ta ita ce idan na karanta subhana rabbiyal a'la a ruku'u kuma na maimaita a sujjada yaya sallata sallaka tayi amma dai kai kuskure asali subhana rabbiyal azim ake fada a ruku'u subhana rabbiyal a'la kuma a sujjada to amma dukkanin su maganganu ne da ana yin su a sallah to a ka'idar malamai suka ce duk maganar da ake yin ta a sallah idan mai sallah ya kuskure sai ya dauke ta daga wajen ta ya kai wani waje sallah sa ba ta baci ba yanzu ka tashi misali a cikin ruku'u sai ka karanta tahiyya kaga tahiyya akwai ta a sallah amma ruku'u ke ta a ruku'u sai kai karatun qur'ani kaga a sallah akwai karatun qur'ani amma ruku'u ke to kai kuskure amma dai sallah ka ba ta baci ba kamar wajen assalamu alaikum sai ka manta sai ka ce astaghfirullah
ba da lada
wannan haka tana faruwa in dukan Najeriya ya dukan Najeriya abin da ya baka ma ana yi
wallahi
an ce wani limamin juma'a ya wuce bai ci abinci ba ya zo hudu ba kuma ya bude katuwar takarda a gaban mutane kuma da yunwa sai da ya gama innal hamdalillah sai rubutun ya dauke yace jama'a rubutun fa ya dauke wanda kuma an ce liman ne a sallar magriba shi ma ya wuni bai ci abinci ba da yunwa aka zo tahiyya sai da ya gama tahiyyarsa tsaf an gama sallah tsaf kawai assalamu alaikum zai ce ashe a gefe ana tuwo a gidan makota miye kuka ta daki hancin liman kawai da ya tashi zai ce assalamu alaikum sai ya ce mu ci tuwo
Allahu akbar
kaga wannan ai garari ne irin na Najeriya yana iya faruwa Allah ya kiyaye
amin
da haka wanda yake subhana rabbiyal a'la a wajen subhana rabbiyal azim bai kus bai sallasa bata baci ba koda yayi kusure wannan kusuren baya bata sallah
na
sai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya saka malam da mafificin alkhairi amin sai yake tambaya ta shin mutum zai iya fidda zakkar fidda kai a wani jaha shi yana wani jaha kamar yana jigawa ya fitar a Taraba Allah ya sa a sharuwa lafiya amin eh zai iya ita zakkar fidda kai ba kamar zakkar kudi bace wacce ake yi shekara shekara ita wannan dole ko zaka kai ta wata jaha sai ka ba da wata a jahar da kake saboda manzo Allah ya ce tu ukhazu min adniyaihim faturaddu ala fuqaraihim ana karba daga mawadatan gari a bawa talakawan gari to shine malamai suka ce dole koda kana da ƴan uwa a nesa zaka tura musu da zakka to ya zama dole waɗanda kake da tare da su talakawan garin da kake neman kuɗi su ma sai ka san musu wani abu to amma ita zakka fidda kai ba a faɗi haka ba kawai an ce duhratul lisaimi wa dumatul lil masaki ita tsarki ce ga mai azumi na kurakuran da ya danyi cikin azumi sannan dan a ciyar da miskinai sawa'an miskinan garin da kake ko miskinan wata jaha duk zaka iya ciyar da su Allah ya sa mu dace
amin
mai takarda ta gaba yace Allah ya ƙara basira amin sai yace tambaya me hukuncin idan mace tana al'ada ba za ta biya sallah ba amma za ta rama azumi abinda nake tunanin yake so yace me hikima ko saboda sallah dai farilla ce rukuni ce daga cikin rukunin musulunci azumi farilla ne rukuni ne daga cikin rukunin musulunci to amma me yasa idan mace tana al'ada ba za ta rama sallolin da suka wuce mata ba amma shi azumi za ta rama to Allah bai fito ya faɗi kararrabe yasa ba manzo Allah ma bai faɗa ba to amma ka'idar musulunci shine duk abinda Allah ya akwai hikima sai dai isa ce wani lokaci take sa sai yake faɗa hikima kamar mahaifinka ne cewa na zo ka je waje kaza ba za ka ce ba saboda me ai yafi karfin haka kawai biyayya zaka yi to Allah ya fi mahaifinka isa a kanka yana da damar ya ce kai abu kuma ya kika ya maka dalili amma ka yadda akwai dalili isa ce ta sa ba zai fada ba wani lokaci kuma sai ya fada to amma idan aka samu irin haka malaman musulunci sukan wasa kwakwalwa sukan yi istinbadi wasu sai su ce la'alla abinda yasa saboda kaza ne la'alla abinda yasa saboda kaza ne to cikin abinda malamai suka wasa kwakwalwa akan haka sun ce saboda ita sallah tana da yawan maimaituwa yanzu mu dauka mace a wata tana yin al'ada ta kwana 7
na
domin wannan yana faruwa shine aka samu datil haidi kololuwar kwanakin da mace za ta yi tana haila in ba matsala ce da ita ba shine ke kwana 7 to sallar kwana 7 ai tana da yawa kaga akalla sallah 35 ko 17 sau 7 kowace rana sallah raka'a 7 kake yi koda baka yin nafila to 17 sau 7 a ce ta dawo ta rama wannan 17 sau 7 a wata ai wahala amma azumi idan mace ta sha azumi a kwanakin haila 7 ai azumi nawa kenan 7 to 7 nan fa a wata 11 aka ce ta rama in ta ga dama ta rama wannan a wannan watan sai ta yi wata biyu ta sake rama sai ta yi wata biyu ta sake kaga shi yana da sauki to shi daman asalin shari'ar musulunci kuma an gina ta ne akan saukakawa duk abin da zai wahala sai kaga Allah ya kadar mana da shi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وما جعل عليكم في الدين من حرج ذاك دأب إن يكيد وهلا ألا ينا سوتي منشي ذاك باتاك يسلى بفر الله بشي فر الله شي يد أزمي يكي فأما إن أنشي ذا أرامة إتزا أشاو هلا سمد رام ورأزم to wannan yana daga cikin hikimar da malamai suka faɗa to sannan abu na gaba kuma shine Allah bai ce ga dalili ba annabi bai ce ga dalili ba haka ya bar mu dan ya gwada mu yanzu wasu wannan kadai zai iya dauka su ya zama shubuhar da sai su yarda yanzu yan kalaka to wannan yana daga cikin abin da suka zani a shi su a wajen su ma in mace tana haila ba inda aka ce kar ta yi azumi tai azuminta wai qur'ani ai bai ce mace in tana haila kar ta yi azumi ba in mace tana haila za ta iya sallah ai qur'ani ba inda yake wai a ce wasu a fassara irin ta su ta gatari ba inda qur'ani yake dan mace tana haila kar ta yi sallah to wannan fitina ce jarrabawa ce Allah ya tsare mu da ita a zamanin nana Aisha akwai wata mata sunanta Mu'aza hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim sai ta zo take tambayar Aisha wannan ita ba sahabiya bace yar sahabbai ce bata ga annabi ba to shine ta zo take tambayar nana Aisha tace ma balun nufasa ko ma balul ha'idi taqadis sawma wa la taqadis sala me yasa ni haila za ta rama azumi amma ba ta rama sallah sai Aisha tace a haruriyatun anti harur wani gari ne a kasar iraki khawarij yan tsi ne na farko a duniya wanda aka fara yin su a zamanin sayyidina ali anan garin suka je suka yi sansani to shine a wannan lokacin duk wanda yake da aqida irin tasu sai a ce dan gari kaza sai a jingina shi zuwa garin to shine su kuma yan tsi nan wancan lokacin wannan yana daga cikin aqidan su in ba su ga abu a qur'ani ba ba ruwan su kamar yadda ne yanzu ma suke fada to shine Aisha kan ta bata amsa sai tace a haruriyatun anti ke yar tsi ne ce qalat lastu bi haruriyya tace ni ba haruriyya bace ni ba yar tsi ne bace walakinni as'alu ni kai tambaya nake dan ilimi sai Aisha tace kana yusibuna zalika ala ahdi rasulillah mun kasance muna haka a zamanin annabi ma'ana muna jinin al'ada kuma azumi ya riske mu kuma mu sha salloli mu sha azumi فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ذاك النبي ne yake umartan mu in mun sha azumi muna jinin al'ada to murama amma sallar da bai yi ba a lokacin al'ada bai ce murama ba to kaga ai magana ta kare wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu shine sai yake cewa wai oke wani kuma fadakarwa ce yace yau garin ban san ina jin tambayar ta jiya ce ko kila ma ta shekaran jiya ce yace yau garin dan jibga a tsafa local gamman an rufe hanya ba shiga ba fita dan Allah ayi kira ga gwamnati a taimaka a ceci mutane gaskiya ne da wannan munasabar nake addu'a da kuma gabatar da ta'aziyya ga ɗaya daga cikin yan uwa satin da ya wuce muna tare da shi a nan Malam Sadiq Ahmad mutumin jihar Kaduna wanda ake ce da shi garkuwa muna tare da shi a nan akwai matar mahaifinsa kusan wata 8 baya aka kama ta dan neman kuɗin fansa a jihar Kaduna shekaran jiya suka kashe ta Allah madaukin sarki ya mata rahama Allah ya karbi shahadarta da dukkan sauran musulmi da suka samu kansu a cikin irin wannan yanayi na jarabawa Allah ya kasance tare da su Allah ya tseratar da addinin su ya tseratar da mutuncin su ya tseratar da rayuwar su mu lura da kyau la'alla Allah yana da wata hikima a ƴan kwanakin nan za ku ga ƴan ta'addan sun matsa lamba wajen fito da hotunan mutane suna musguna musu suna cin mutuncin su suna wulakanta su to ɗayan biyu ne zai iya yiwa akwai wata ajanda ta arna domin su kullum me za su musguna wa musulmi ne a ransu domin waɗannan ayyukan koda wanda kake ganin suna aiwatar da shi a zahiri musulmi ne baka san me yake binne a ƙasa ba sai abin da Allah ya sani to kuma dai menene muna kai ƙarar su ga Allah Allah ka iyan mana Allah ka isan mana to sannan la'alla wata hikima da nake kallo ta wani bangare lokacin azumi lokacin amsa addu'a ne la'alla ubangiji mu da bai jarabce mu da irin wannan jarabawa ba yana sa muna gani saboda mu muna da damar addu'a a yanzu mu dage duk wani hannu da za mu daga ne wata addu'a mu sa mutanen nan a ciki lokacin da dan uwanka ya shiga wata jarabawa kake masa addu'a kanka kake wa saboda dalilai guda biyu dalili na farko kana dada tabbatar da kanka a cikin musulmai domin duk wanda wani abu yake samun musulmai bai dame shi ba shi sai abin da ya shafe shi ne ya dame shi to ba musulmin kwarai bane manzo Allah ya ce man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhu duk wanda baya damuwa da lamarin musulmai ba dan cikin su bane sannan manzo Allah ya gaya mana masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idhashtaka minhu udu tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Shi musulmin kwarai yadda yake damuwa da damuwar ɗan uwansa kamar gini ne, kowace fila ta damu da ƴan'uwarta, kamar gangar jiki ne, kowace gaba ta damu da ƴan'uwarta. Idan ka taba dan yatsa a jiki sai kai ya motsa, sai kafa ta motsa, ba ta cewa aini ba ruwana. Wannan ita ce dabi'a ta musulmin kwarai. To da haka yin addu'a na Allah ya taimaki wasu musulmai da suke cikin wani halin kakanika, kai kanka kana da tabbatar da kai kanka ne a matsayin musulmi. Rashin haka kuma kane wa kanka da kanka illa ne da gibi da asara. Abu na biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da wani musulmi zai wa dan uwansa musulmi addu'a, alhalin wanda za a yi wa addu'a baya nan ba a gaban gidansa ba, to kan ka fara addu'ar Allah zai turo wani mala'ika ya tsaya a kanka, duk abin da ka roƙa sai mala'ikan ya ce kai ma Allah ya yi maka. Shi yasa da yawa daga cikin magabata idan suna son Allah ya ba su abu ba sa yin addu'a directly su ce Allah ba mu, sai su rinka cewa Allah ba wa wani, saboda kai addu'ar da kake masa ba tabbas ne Allah ya karba ba, amma kai kuma mala'ika yana cewa Allah ya baka, shi kuma mala'ika ta sa tabbas ce. To sai kaga taka bukatar ta biya, shi ta sa ma bata biya ba, alhalin kai ka roka masa saboda kai kuma mala'ika ya roka baka. To kaga shine Bahaushe yace yi wa wani wa kai hana wani hana kai. Da haka mu sani wannan lokaci na azumi lokaci ne na yawan addu'a. Ubangiji yana maganar azumi sai ya shigo da maganar addu'a dan ya nuna mana cewa mai azumi fa yana da damar addu'a. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i, bayan an ce kutiba alaikum siyam, can kuma sai aka ci gaba da uhilla lakum lailata siyami rafatu ila nisaikum. Da haka azumi saka daike da addu'a. In mai azumi ya san me yake yi, to ba zai rinka sakaci da addu'a ba, duk motsi daga hannu kai addu'a, domin a cikin lokacin addu'a kake. Yasa manzo Allah a hadisi yace wani sa'imi da'awatun mustajara, duk mai azumi yana da damar in ya daga hannu yayi addu'a Allah zai karba. To da haka matsalolin kanmu, matsalolin kasar mu, matsalolin ƴan uwan mu, mu dage da taya su da addu'a. Kanmu muke tayawa, kaddara cewa kai ne kake cikin halin da suke ciki, zaka so ai maka addu'a, to kai ma kai wa ƴan uwanka. Kuma abin da suka wayi gari a cikin sa a yau na jarabawa bai wuce gobe ko jibi, kai ma ka samu kanka a ciki ba, ba fata ake ba, su ma kan akama su jiya da shekaran jiya, kan akama su ba su san za a kama su ba, su ma haka suke gani a social media. Allah kai mana maganin wannan musibi. Allah ba dan halin mu ba, Allah ba za mu iya ba, kai ne mai iya ba, Allah ka iya mana. Allah ka kame hannun dukkanin wani mugu da yake nufin cutar da al'umma daga cutar da ita. Idan mai rabon shari'a ne Allah ka shirye da shi, in ba mai rabon shari'a bane Allah kai mana maganin sa. Jami'an tsaron mu Allah ka ƙara taimaka musu wajen dakile waɗannan ayyuka na ta'addanci. Hukumomin mu Allah ka juyo da hankulan su zuwa ga yin waɗannan abubuwa, kuma Allah ka taimaka musu. Takadda ta gaba, assalamu alaikum. Ana iya ba gidan marayu zakka, wato charity house? To ita zakka Allah ya faɗi wanda za a ba, idan zaka ba su ne a matsayin sunan marayu, to sunan maraya bai zo a cikin wanda za a ba zakka ba. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amili wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kaga ba maraya. To amma malamai sukan yi wani ijtihadi, sukan sa su a cikin fi sabilillahi, domin fi sabilillahi shine duk wani abu na hidimar addini, kuma addini ne yace a kula da marayu, ko za mu karanta nan gaba kadan. Wa yasalunaka anil yatama qul islahul lahum khair. Amma yanzu da a ce ba wai a gidan marayu suke ba, haka kawai ka ga maraya ka dau zakka ka bashi dan sunan sa maraya, ba musulunci bai ce haka ba, domin shi maraya yaro ne wanda bai balaga ba. To in bai balaga ba, nauyinsa har yanzu a ƙarƙashin wa yake? Babansa. Da ka shi baban shi ake dubawa, dan talaka ne sai a bashi, shi kuma sai ya kula da maraya. Domin maraya ma in ka dau kudi ka bashi, wanda yake kula da shi zai iya karbewa. To dai ala ayati halin, kamar yadda na karanta mana zahirin nasin Qur'ani, bai ce a bawa maraya ba, amma idan abu ne wanda yake na hidimar addini, in an bar marayun nan za su tagayyara ba mai kula da su kaza kaza, wannan zai shiga karkashin wa fi sabilillahi. Da takarda ta gaba yace yaya mutum zai yi rawatib din bayan sallar isha? Zaka iya niyyar rawatib a lokacin yin tarawihi? A'a, idan aka ce rawatib sallolin nafil fili da ake yin su tare da na farilla, kamar raka'a hudu kafin azhar, hudu bayan azhar, biyu bayan magriba, biyu bayan isha, wadannan su ake kira sunanun rawati, wanda annabi yace duk wanda ya dimanci yin su raka'a 12 ne duguni, abinda zai rage masa na shiga aljanna shine ya mutu. To idan mutum yazo zai yi biyin bayan isha sai kuma aka shiga tarawihi, to zai bi tarawihi da niyyar shine tambaya sa a'a, sai dai ka fara yin su daban sai kuma ka jona tarawihi. Shi yasa nana Aisha tace a sallar annabi ta dare kafin ya fara sallah sai yayi waɗansu raka'o'i guda biyu gajeru, su ba sa kai sallar daren tsawo. Shine wasu malamai suka ce wannan rawatib din ne na bayan isha, to sannan daga baya kuma sai ya fara yin masu tsawo. To sannan kuma su rawatib ba a jam'in su, rawatib ba a ne jam'in su, kamar raka'atul fajr ce ba a jam'in raka'atul fajr. Da haka ba za ka ce ka bi liman kuma kai rawatib tare da shi ba, ai ta ba a yin jam'in ta, kowa ta sai yake kamar raka'atul fajr. Sannan ce dan Allah malam a rika fadar a kawun nan ba din gudanar da masallaci, saboda masu sauraro a social media, masu sauraron tafsiri a social media. To idan kwamitin masallaci sun ba mu account number, to a irin wannan munasabar ta amsa tambaya sai mu rinka fada, wanda dan uwa ne ya kawo shawara. Takarda ta gaba yace mallan Allah ya kara lafiya, mace ce tana yawan samun al'ada, tana yawan samun jinin al'ada yana zubo mata, ya halarta ta sha maganin tsayar da jinin, in ta kula zai zo mata a goman ƙarshe duk dan ta samu roman kwanakin. To magana mafi inganci, ba a shan wani abu ya hana zuwan jini dan mata ibada in banda ta aikin hajji. A zamanin sahabbai mata suna shan wata ciyawa su jika su sha in za su je aikin hajji dan ta dakatar musu da jini. Da haka malamai suka ce wannan ya halatta a yi dan aikin hajji, amma dan a dakatar dan goman ƙarshe wannan ba a yi. Zainab bintu Ummi Salama a hadisin Bukhari da waninsa ta gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a goman ƙarshe har macen da ba ta sallah cikin iyalansa yakan tayar da su dan su yi wasu abubuwan na ibada banda sallah a goman ƙarshe. Kenan wannan ya nuna a zamanin annabi mata ba sa shan magani dan ya tsayar musu da al'ada dan su yi me, dan su yi ibada a goman ƙarshe. A'a, ko da ba kya sallah a goman ƙarshe akwai abubuwan da zaki iya yi. Zaki iya karatun Qur'ani, zaki iya istighfari, zaki iya tasbihi, zaki iya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sallah ce kawai ba zaki yi ba. To da haka wannan shine abin da ya kamata, ba wai a sha magani dan a tsayar da haka. Ya tambaya yake assalamu alaikum, Allah ya kara malan lafiya, amin. Sai yace malan tambaya ta shine yaya hukuncin maimaita jam'i a masallaci? To idan masallaci ratibi ne, in aka ce ratibi wanda ake yin salloli biyar duka kuma yake da liman tsayayye, to makaruhi ne in an yi jam'i wasu su zo su maimaita jam'i. Wannan shine fatawar Imam Malik, kuma shine abin da ya tabbata a sunna. Manzo Allah idan yazo ya tarar an yi sallah a masallaci baya sake jam'i, sai ya tafi gidansa ya jam'i da ƴaƴansa. Amma duk da haka wata rana yana zaune a masallaci sai wani mutum yazo bai samu sallah ba an kidar, sai annabi yace da sahabbai man ya tasaddaqu ala hadha, wa zai wannan sadaka? Sai wani daga cikin sahabbai a wani kaulin an ce sayyidina Abubakar ne ya tashi suka jona suka yi jam'i. Amma duk da haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqh Sunna da yazo karkashin mas'ala sai ya kawo fatawar Imam Malik, ya kawo waɗannan hadisan, yace magana da Imam Malik ya faɗa ita ce daidai, domin shi wannan mutumin da annabi yace ayi masa sadaka na farko ba abu ne mai yawan faruwa ba, kila ya faru ne sau ɗaya ko sau biyu. To kuma ba aikinsa shine abin lura ba, shi kansa annabin ya yake yi in sallah ta kubuce masa zuwa yake gida ya yi jam'i tare da iyalansa. Da haka makaruhi ne, idan aka ce makaruhi in an yi ba haramun bane amma ba a so, saboda gudun kada ya rinka kawo rarrabuwar kai tsakanin musulmi. Yanzu sai a samu waɗansu su samar da wani jam'i na biyu, su ba za su rinka bin liman tun farko ba kullum, sai an gama sai su zo su rinka tada jam'insu. To wannan zai iya kawo baraka cikin al'ummar musulmi, da haka ba a san irin wannan. Shi yasa wasu malamai suka ce ko za a yi ma, to kada shi liman na biyun ya shiga wajen tsayuwar liman na farko, su tafi can baya su je su yi. Allah ya samu dace.
Amin. Sai baka lada.
Takarda ta karshe yace Allah ya kara mu malan lafiya da imani. Amin. Allah ya kare mu baki da. Yace malan dan Allah ina cikin damuwa ta bashi. Dan Allah a sa ni cikin addu'a na gode. To manzo Allah ya koyar da wanda ake bi bashi ko wanda yake cikin rigimar kuɗi addu'ar da shi zai wa kansa ba wai wani ya masa ba. Kuma yace ce addu'ar da sahabbai suka ci gaba da bawa duk wanda ya musu koke na irin wannan matsala. Wata rana annabi ya shigo masallaci sai ya ga Abu Umamah al-Bahili Siddiq ibn Ajlan zaune a cikin masallaci kuma ba lokacin sallah ba. Sai annabi ya ce ya nagan ka a masallaci ba lokacin sallah ba, yace wallahi rigima kuɗi na shiga, ga bakin ciki, ga damuwa, ga karyewar jari, ga kaza. Sai annabi ya ce bana gaya maka addu'ar da in kana yi Allah zai warware maka duk matsalolinka ba, zai tafiyar maka da damuwarka ya biya maka bashinka. Sai yace gaya mun. Sai yace ka rinka yawan cewa Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kamar da wannan ya zama wuridin bakinka kullun kai tai. A zamanin sayyidina Ali wani mutum ya shiga rigingimin kuɗi, yayi tafa fitukar a hada shi da shugaban kasa. Wata rana sai aka hada shi da sayyidina Ali suka yi kicibus. Kaga kamar kai yanzu kana ganin in kaga shugaban kasa indai mai kyauta ne ai magana ta kare ko kuma akwai sanayya. Shine ya koka wa sayyidina Ali ga matsalar da nake ciki, ranka ya dade kaza kaza. Sai ya ce bana gaya maka zikirin da annabi ya koya mana ba, duk wanda ya shiga rigima kuɗi shi yake yi. Ya ce gaya mun. Sai ya gaya masa. Annan kuma baya nuna cewa bai taimaka masa ba, amma dai ya gaya masa. To da haka wannan shine zikirin da ake yawan yi idan mutum ya shiga rikita-rikita ta kuɗi. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sannan lokacin da ka shiga rigimar kuɗi, to fa a lokacin ya kamata ka tashi neman su wurjanja. Mu galibinmu a arewacin Najeriya idan mutum ya shiga rigimar kuɗi wai kuma sai ya daina nema. Kana kasuwanci sai rigimar kuɗi ta samu kuma sai ka koma zaman gida, to da me za ka biya? Ai lokacin da ka shiga rigimar kuɗi, lokacin ya kamata dabarun nema su ƙaru, zafin nema ya ƙaru. Inda ƙarfe 7 kake zuwa kasuwa, to yanzu da an ce assalamu alaikum zikirinka ma ka ƙare shi a hanyar kasuwa. Haka ya kamata. Amma sai kaga mutum ya shiga rigimar kuɗi sai ya zamfi, sai ya daina fita kasuwa, wani sai ya dawo masallaci ya tare. An yadda masallaci yana da tasirinsa, amma fa dole ka koma kasuwarka, ka ci gaba da addu'o'inka kuma ka ci gaba da nema. To da haka ne Allah zai warware maka, domin ita addu'a kadai ba a yin ta'azzara wa Allah ido. In an yi addu'a sai an bi da aiki, in an yi izagawa sai an yi izakafa. Haka Bahaushe ya ce. To Allah ya sa mu dace. A jiya mun cike da ƙarshen aya ta 216, haka ne? To da haka yau za mu tashi farkon aya ta 217. Fadin Allah Maɗaukakin Sarki, yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi. Me Allah yake?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الله أكبر.
الله يجي يسألونك سنة تنبيرك عن الشهر الحرام كما دوتا من الفرما. عبد الله دن غبز يجي الله يجي كان صحبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي بس مطع مسد تنبيريبا kwata-kwata tambayar da suka yi masa a Qur'ani guda 12 ce yas'alunaka in ka irga su a Qur'ani 12 ne, kuma da Allah ya amsa. An gane ko? Domin idan zaka hada da mutanen annabi Musa suna tambayoyi na rashin mutunci, tambayoyi na rashin ladabi, shi yasa Allah ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl, ko kuma so kuke ku rinka tambayar annabin ku irin yadda aka yi wa annabi Musa tambayoyi na rashin ladabi yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalik yahudawa suna tambayar ka cewa in kai annabin gaske ne ka sako musu da littafi daga sama su gani sai Allah ya ce sun tambayi Musa abin da yafi wannan rashin kirki faqalu arina Allah jahra suka ce da annabi Musa in dai yana so su yadda shi annabi ne sai ya nuna musu Allah kiri da musu shine Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubida lakum tasukum ya ku wadanda suka yi imani kada ku yawaita tambayoyi musamman akan abubuwan da sanin su bai da amfani a wajen ku bal in an ga muku sai dai kawai su bata muku rai
na
wa in tasalu an hahina yunzalu alqur'anu tubida lakum amma in fa kuka ce za ku tambaya a lokacin da qur'ani yake sauka to komai sai an amsa muku to sau da dama wata tambayar bata da amfani a madadin ta faranta maka rai bakanta maka rai zata yi a madadin ta amfanar da kai cutar da kai zata yi daga duk lokacin da mutum zai yi tambaya ya tsaya ya kula da ladubban tambaya shin ita tambayar me amfanin saninta shin saninta akwai karuwa ko ba karuwa shin wani hanya ya kamata in bi in yi tambayar to shi yasa sahabban annabi sun bambanta ba su yawaita tambaya ba kuma duk tambayoyin zaka ga masu amfani ne babu garagada a ciki
na
suka ce sau da dama ma mukan so mu yi tambaya akan wani abu amma sai mu rinka jin shayi shi yasa wani lokaci mukan so mutanen kauye su zo binni saboda su ba ruwan su na shehu wai dan gaskiya aka yi ku ko su da sun ga abin da ya shige musu duhu za su tambayi manzo Allah amma su sahabbai dardar suke yi saboda su suna da ladabi irin na zamantakewa birni sun san waye annabi amma su waɗancan daga nesa suka san shi daka Allah madaukin sarki ya faɗi waɗannan yas'alunaka a bayan mun karanta yas'alunaka wa yas'alunaka ma za yunfikuna ko qulil afu ga yas'alunaka ani shahril harami zamu zo yas'alunaka ani yatama yas'alunaka ani al-khamri wal maisiri yas'alunaka ani al-anfali da sauransu to kuma kamar yadda na faɗa a baya in ba ku manta ba malamai suka ce duk yas'alunaka qur'ani in ka lura guda 11 amsar ta zaka ga qul Allah yake cewa misali yas'alunaka ma za yunfikuna qulil afu yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir yas'alunaka anil shahri harami qul qitalun fi duk qul ake cewa daya ce kawai sai aka ce fa qul ita ce ta cikin suratul taha wa yas'alunaka anil jibali fa qul ba a ce ba qul suka ce bambancin shine duk waɗannan tambayoyin tun kan ayi su Allah yake bada amsar su amma ita waccan sai da aka yi tambayar sannan ya bada amsar to shi yasa ya bambanta su a wajen amsar ubangiji yace yas'alunaka anil shahril haram suna tambayar ka game da wata mai alfarma to kalma ash-shahrul haram kalmar shahru din ismun ne mufrad to sannan sai aka sa masa alif da lam sai ya zama ash-shahru sannan kalmar al-haram sifa ce to a ka'ida idan sifa tana da alif da idan mai sifa yana da alif da lam sunan to ita ma sifar za ta zamo tana da alif da lam akwai abin da ake kira da ayaran latin rabci mudabaka baina sifati wal mawsuf wa baina an'ati wal man'ut daka da aka ce ash-shahru dole sai a ce al-haram an samu mudabaka to anan malamai suka ce ba wani wata takamaimai Allah yake nufi ba jinsi yake nufi abin nufi suna tambayar ka akan jinsin watanni masu alfarma dukkan su to kuma watanni masu alfarman nan kamar yadda muka faɗa guda hudu ne na farko akwai zulqa'da na biyu akwai zulhajji na uku akwai almuharram uku a jere suke to sannan kuma ɗaya a ware yake shine mudar rajab alladhi baina jumada wa sha'ban wanda ake kira da rajab mudar su ne Allah ya ce arba'atun hurum hudu masu alfarma an gane ko إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم دكن سما سأل فرماني ودا هدو كما قرآني بنسا تسونا بأما دي ياتي وخدني الله كما ياتي الشهر الحرام بالشهر الحرام وتامي الفرما دي دي كان كم وانسا وتامي الفرما فشيني أنا متنمك سكي تنبايا أدنك لي غمد وتامي الفرما شن سونا سكي تنبايا shin lissafin suke tambaya a'a me suke tambaya amsa za ta nuna mana akan wace akan me suke tambaya game da wata mai alfarma din domin in sunayen ne sun san sunayen in lissafin ne sun san lissafin sun san ad lissafin kowanne daga cikin su a nanawa yake zuwa larabawa sun san wannan ba sa bukatar tambaya akan sa to amma abinda basu sani ba dole suna bukatar su sani shine hukunce hukuncen da watannin suke kunshe da su me za a yi a ciki me ba za a yi ba to shine Allah yace qitalin fihi abinda suke tambayar game da wata mai alfarmar yin yaki a cikin sa to anan sai aka ce qitalin fihi kalmar qital aka kawo ta majrura shine malamai suka ce akwai harful jarri mahzuf taqdiruhu an qitalin fihi suna tambayar ka ne game da yin yaki a cikin wata mai alfarma ba game da sunan sa ba ba game da adadin sa ba ta fuskar lissafi to me ya jawo wannan tambaya al-imam ibnu abi hatim ya rawaito hadisi da sanadi a cikin littafin sa na tafsiri har zuwa jundab ibnu abdullah Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba'atha rahatan ya aiki wadansu sojoji wanda basu kai 10 ba adadin su daga 3 zuwa 9 shi ake kira rahat a larabci wa ba'atha alaihim aba ubaidah ibn al-jarrah kuma sai ya sa musu komandan yaki wanda zai jagorance su akai wannan harin shine Abu Ubaida dan Jarraha a wata ruwayar aka ce Ubaida ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ko kuma Ubaida dan Harith dan Abdul Muttalib ko wancan ko wannan shi aka sa komanda akan waɗannan sojojin atlare wanda basu kai 10 ba dan su je su kai hari wani waje su dakile wani aikin ta'addanci falamma zahaba yantaliku komandan nasu da ya ja za kuzugar suka fita bayan gari baka sababatan ila rasulillah sai shauki da kaunar annabi da bege sai yasa ya kasa juriya sai ya fashe da kuka yana ganin kamar sun yi bankwana kenan in ya tafin nan ba zai dawo ba fajalasa sai ya samu waje ya zauna to shine sai labari ya isho wa annabi cewa komandan yakin nan fa da kasa ya kuma fashe da kuka to komanda ya fashe da kuka za a yi abin kirki ba za a yi abin kirki ba فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جهش تو سي منزل الله يتي اچي دشي يا داو جدا ايكي يا داو سابو سي ان ساكي مسا ترينين يا داو جدا تو سي منزل الله يچنجا كوماندا سي تورا عبد الله بن جهش يتي جي كاي كا جاغورانچي سو وكتب له كتابا تو شي كوماندا نبي دا اكا نادا عبد الله بن جهش سي النبي يسا اكا ربوتا مسا وتا وسيقه سي يتي كا رفا wannan wasikar karka bude ka karanta ta sai kun yi tafiya kun ci kilometer kaza ma'ana lokacin da an yi nisa da gida to sannan sai a bude a karanta saboda wata hikima zamu ji mecece hikimar wa amarahu alla yaqra alkitaba hatta yabluga makana kaza wa kaza annabi yace karka bude wannan wasiƙar da na rubuta maka sai ka je waje kaza sannan anan zaka bude ka karanta wa qala kuma yace da shi idan ka bude ka karanta kaga abin da ke ciki la tukuri hunna ahadan ala sayri ma'a min ashabi kada ka tilasta kowa cikin sojojinka bayan ka je wannan waje ka bude wasiƙa ta kaga abin da ke ciki ka bawa kowa dama duk wanda yake ganin zai dawo gida ka ce ya dawo falamma qara alkitaba yayin da yaje wannan waje da rundunar sojojin da ke tare da shi ya bude littafin ya karanta ko ya bude wasiƙa ya karanta istarja'a sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala sai yace sam'an wa ta'atan lillahi wa li rasulihi mun ji kuma mun bi zamu bi Allah zamu bi manzon sa ana duk abin da annabi ya faɗa a cikin wasiƙar ba wanda zamu fasa sai mun aiwatar fa khabbarahumul khabara sai ga ya wa sojojin dake tare da shi labarin abin da wasiƙar ta kunsa wa qara alaihimul kitaba kuma ya karanta musu su ma suka ji faraja rajulani to anan ne sai mutum biyu suka komo gida to su mutum biyin anan an kawo ruwayar ne a takaice ba komawa gida suka yi ba dan fasa yakin su ma daga wajen an ci gaba da tafiya da su to amma ana tafiya sai aka je wani zango aka zauna aka huta sun zauna suna hutawa sun saki raƙumin su sai raƙumin ya gudu to daga wannan wajen ne sai suka taho neman raƙumin su wanda daga cikin su akwai Sa'd dan Abi Waqqa to da haka su sauran sai aka ci gaba da tafiya da su wa baqiya baqiyatuhum sauran suka yi saura tare da shi komanda aka tafi to suna cikin tafiya ne falaqau ibn al-hadrami sai suka gamu da amru ibn al-hadrami shi amru ibn al-hadrami kamar wani jagoran kasuwancin mutanen makka ne ya taho da ayarin ƴan kasuwan mutanen makka za a tafi aje ai business ko an je an yi za a koma gida to kawai sai suka kicibus da wannan rundunar sojojin da annabi ya tura wanda adadin su ba su fi 10 ba wanda abdullahi dan jahaj yake jagorantar su to cikin hikimar ubangiji sun haɗu ne a rana ta 30 ga ɗaya daga cikin watanni wanda yake daga shi sai wata ne alfarma watan da ba a yaki a cikinsa. To su sahabban sai lissafi ya ɓace musu, sai suka ɗauka wannan ranar 29 ce ba 30 ba, kuma gashi sun gamu da maki. To su a tunaninsu tunda ba a shiga wata mai alfarma ba wanda ba a yaki a cikinsa, ana watan da ba mai alfarma ba, kawai sai suka kashe shi. To suna kashe shi da gari ya waye, sai lissafi ya bayyana gare su ai yau ɗaya ne ga wata, kuma watan yana daga cikin watanni masu alfarma. Kenan jiya da suka kashe wannan mutumin sun kashe shi ne cikin dare, a lokacin ma wata ya kama. Kaga kenan sun yi kisa a cikin wata mai alfarma. Shine mutanen Makka fa suka rinka yadawa a duniya, Muhammadu ya keta alfarma wata mai alfarma, mutanansa sun yi kisa a cikin wata mai alfarma, sun yi yaki a cikin wata mai alfarma. Kuma wannan abu ne wanda ba a yi tun kafin zuwan musulunci, ba a yi musulunci kuma yazo ya dada tabbatarwa. Da aka suka ce yana tutiyar shi musulmi ne, yana tutiyar a addinin da aka yi masa wahayi, ba a yaki a wata mai alfarma, kuma gashi yayi. To wannan shi ya jawo tambaya, shine walam yadru anna dhalika al-yawm min rajab. Mai ruwaya yace su sahabbai da suka yi kisan basu san cewa wannan ranar da suka yi kisan a cikin ta ɗaya ne ga watan Rajab ba, wanda shi kuma watan Rajab yana cikin watanni masu alfarma. Su sai suka dauka min jumada, a'a cikon kwanakin jumada al-akhir ne. Fa qala al-mushrikun lil-muslimin, to wannan ne yasa mushrikai suka rinka aibata musulmi da cewa qataltum fi shahri al-harami, kun yi kisa a wata mai alfarma. Fa anzalallahu, sakamakon haka sai Allah ya saukar da wannan aya dan ya raba gaddama. Shine yace yasalunaka, suna tambayarka, ani shahri al-harami qitalin fihi, game da wata mai alfarma, me hukuncin yin yaki ko kisa a cikin sa. To yaki anan ko kisa ana nufin ibtida'an, ya zama kai kafara, ba wai dan ka kare kanka ba, in dan kariya ne wannan ba laifi, amma kafara shine musulunci bai yadda ba. A baya mun karanta wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqatiluhum kadhalika jazaa'u al-kafirin. Kuma mun karanta ash-shahru al-haram bi shahri al-haram wal hurumatu qisas faman yatada'a alaykum fa'tadu 'alayhi bi mithli ma tada'a alaykum. Ubangiji yace kul kace da su qitalun fihi kabir, lalle kamin yaki a cikin wata mai alfarma a matsayin farawa, kabirun ay ismun kabirun, zunubi ne babba, ko zambun kabir, zunubi ne mai girma. To amma wasaddun an sabilillah, hana mutane su shiga addinin Allah, kuma wa kufrun bihi, da umartan mutane da su kafircewa Allah, wal masjidil harami, da hana mutane shiga Ka'aba, wa ikhraju ahlihi minhu, da korar yan garin Makka daga Makka, akbaru indallah, zunubin sa kuma ai yafi na kisa. Ma'ana yanzu su suna so su aibanta muku, kun yi laifi daya a lokacin da su kuma sun yi irin sa sau biyar. Kaga inda kunya ya kamata su yi magana, kuma ku bisa kuskure kuka yi, su kuma fa bisa ganganci suka yi. To wannan shine abin da ake kira da suna muwazana. Tabbas abin da nayi laifi ne, to amma naka yafi laifi, ba ana nufin dan ni ma nayi kai ma kai karmi wa juna wa'azi ba, a'a ni ma za ka yi min wa'azi, kai ma zan maka wa'azi, amma kar ka ce za ka aibanta ni. An gane ko? Shine Bahaushe yake cewa mai bunu a gindi baya kawo gudun mawar gobara, baya kawo gudun mawar gobara. To amma bisa ga ɗabi'a ta ɗan adam, laifi tudu ne ya take nasa ya hango na wani. Su yanzu ba sa ganin ta'addancin da suka yi. Su fa sun yaƙi manzo Allah, sun kashe masa sahabbai da yawa, sun kore shi daga mahaifarsa Makka. Shine Allah ya ce humul ladhina kafaru wasaddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillahu. ألا تقاتلون قوما نكفوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوهم إن كنتم مؤمنين. فذاك سوسو سكفار كيتا الفرما دوة الفرما صحابي سنيني بسا كسكري ذاك الناس بزي زمان أبن أيبا تاوبا ناس شيني أيبي أما كم باسا جان الناس أيبا نوانسكي جاني. Ubangiji dungurungum yace wal fitnatu akbaru min alqatl, kai ai shirka ma tafi kisan kai laifi. Idan ku kisan kai kuka yi, su kuma me suka yi? Shirka suke yi. To ai da wanda yake shirka da wanda yake kisan kai, wa yake aikata laifin da yafi girma? Me shirka tare da kisan kai laifi ne, amma shirka ta dare shi. Shi yasa duk lokacin da Allah zai lissafa laifuffuka, da ya faɗi shirka sai ya faɗi kisan kai, dan ya nuna maka shirka ita ce a farko, ita ce babba, kisan kai ƙani ne. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, kaga shirka kenan sai yace wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al zalika yalqa athama ubangiji yace wal fitnatu lalle shirka akbar min al-qatl tafi girman zunubi saboda kisan kai ita shirka in an mutu ana yi ba a shiga aljanna amma kisan kai in an mutu ana yi ko an shiga wuta Allah bai yafe ba wata mutara za a fita amma shirka in dai ka mutu da ita Allah ya sa ka auta sanadiyar ta to har abada ba zai fitar da kai ba domin baya yafewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar to sannan sai Allah zai gaya mana ka'ida gaban miya mu kwanda shirin wannan da jiya da yau da gobe da jibi wannan ka'idar ba za ta canja ba sai dai wani lokaci ya kwani wala yazaluna yuqatilunakum arna ba za su gushe ba suna yaƙanku hatta yarudukum an dinikum sai in sun ga sun raba ku da addinin ku inistafa'u in dai za su iya to kuma yaki iri iri ne wani lokaci su yaƙe ku yaki na tunani wani lokaci su yaƙe ku yaki na tattalin arziki wani lokaci su yaƙe ku yaki na ƙarfin soja da ƙarfin tuwo wani lokaci su yi muku yakin a boye wani lokaci su fito su bayyana amma dai ka sani kai a matsayinka na musulmi wallahi ba ranar da arni zai soka in ku ya soka to a fili ne amma wallahi a zuciya baya sanka wanda yake gaya maka haka wanda yafi ka san sane wanda ya halicce shi ne kuma ya halicce ka yana gaya maka reality ne na rayuwa ubangiji yace ha antum haula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum ku ne kuke son su amma su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku ne musulmi kuke cewa a yadda da dukkan littattafai yanzu a wajen musulmi ba za ka zama musulmi ba sai ka yadda da annabi isa a wajen musulmai in ka zagi annabi isa ka kafirta a wajen musulmi in ka wulakanta bible kafiri ne kai kamar qur'ani ka wulakanta shi yasa ba za ka taba jin a najeriya musulmin da ya zagi annabi isa ba amma arnan da suka zagi annabi muhammad a duniya ba su da iyaka mu ba sa mutunta namu addinin ba sa mutunta namu littafin ba sa mutunta namu annabin ubangiji yace ku kuke son su ba sa son ku ku kuke son zaman lafiya su ba sa so su kullun a cikin kokarin addinin ku suke wa idza laqukum qalu amanna amma dan yaudara in suka gan ku za su iya gaishe da ku wa idza khalaw in a bayan gidan ku ne abdu alaikum al-anamina min al-ghayb sai sun ci zidan yatsa saboda jin haushin ku Allah ce qul mutu bi ghaibikum kace sai dai ku mutu da haushi in dai musulmi ne sai kun ganshi a doran kasa ko kuna so ko ba ku so in tusibukum hasanatun tasuhum wa in tusibukum musibatun yafrahu biha in kyakkyawan abu ya same ku ba sa so amma in kuna cikin bala'i murna suke to wannan kauna ce ko kiyayya to Allah yana gaya mana siyasar rayuwa da ka'idar zamantakewa wani in ana fadar wannan sai ganin ta da hankali ake ba ta da hankali ake ba ka'ida ake yi ai ka san ka'ida ka tsare ta ka san waye abokin zamanka da yadda zaka zauna da shi shine zaman lafiya in ba haka ba za ka yi bonono rufe daki da barawo ka dauki maki a matsayin masoyi alhalin ba masoyi bane ba haukar da ta kai ka mai da makiyinka ka dauki maki a matsayin me masoyi wannan hauka ce shi yasa Allah yake gaya mana ba yana gaya mana dan mu je mu fada su da fada bane a'a yana gaya mana ne dan a shata layi ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anitum قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون الله يجي ياكو دند سكاي ايماني kada ku riki masoya na kusa ba musulmi dan uwanku ba la ya'lunukum khabalan ba sa koyi muku kiyayya waddu ma anitum kullun so suke ku shiga bala'i قد بدت البغضاء من افواههم kiyayya bakin su ta bayyana وما تخفي صدورهم اكبر abinda zuciyarsu take boya yafi wanda bakin su ya fada da wannan muke hada sautin mu da sautin malaman mu da sautin Supreme Council for Sharia ta kasa cewa shugaban INEC ne yanzu musulmin Najeriya suna kukan ba zai musu adalci ba saboda kiyayyar da ya nuna mana a baki ta bayyana kuma wacce take zuciya wallahi tafi bai samu dama akan mu ba ya bakanta mana ya muzanta mana yayi mana sharri yayi mana kage yayi mana kafafi to ina kuma in ya samu dama akan mu yanzu kana tsammanin za a yi zabe a Najeriya musulmi su yi zabe ya basu ba zai basu ba musulmi ba ta suke dole sai an dauki kujerar an ba musulmi ba amma abinda muke a samu kirista mai ra'ayin sassauci wanda akalla yayi mana kara bai nuna kiyayya a baki irin wanda wannan ya nuna mana ba daman tsarin Najeriya kasuwa ce dole ne cin kasuwa da maki dole ne yau Najeriya musulmi ya mulke ta gobe wanda ba musulmi bai mulke ta wani lokaci ma ba ma guje ne zai mulke ta saboda ai kasa ce ta hanya mai hadin zumuntar dole a cikin Najeriya akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai ba ma guje kuma kowa dan kasa ne amma kowa ya san iyakarsa ya tsaya a iyakarsa ko addini ya bambanta mu kasa ta hada mu akwai abubuwan da ko addini ya raba dole ana tafiya tare da su zaman lafiya duk wani dan kasa na gari yana son zaman lafiya duk wani dan kasa na gari ba zai so ya cuci wani ba domin shi ma ba zai so a cuce shi ba duk wani dan kasa na gari ba zai tada jijiya wuya yace dole sai shi ba tunda ya san ba mallakarsa bace shi kadai to amma ba yadda za a yi wani saboda tsabar rainin mayo ya fito yace mu kaza mu kaza a kasar da ko kana kin Allah ka san mu kowa yawa musulmin Najeriya sun fi kiristoci ka hada da kiristocin Najeriya da maguzawa duka ka hada su musulmin Najeriya sun fi su yawa
an tabbatar da
to da haka wannan muna faɗa ne dan neman yancin kanmu kuma doka ta ba mu damar mu faɗa haka kuma ƴan ƙasa ne kuma ba magana in shi da yaje yayi mana sharri ya bata mu bai zama dan ta'adda ba to mu da muke cewa ba mu yadda ya mulke mu ba saboda ba zai mana adalci ba ba kai saka jefe mu da ta'addanci ba in shi abin da yayi bai zama tashin hankali ba mu ma da muka ce ba mu yadda ba ba tashin hankali bane ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana ka'idojin yadda zamu rayu da kowa ne kai Allah har sai da ya categorizing din mutanen da zamu rika ko wanda yafi kusa da mu wanda yake matsakaici da wanda yake nesa da mu latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu sai ya ce alyahuda wallazina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara Allah yace idan kuka kasa mutanen duniya wanda suka fi kowa kin ku yahudawa ne daka duk musulmin da ya san musulunci da ya zauna da bayhude gwanda ya zauna da banasare kai da ka zauna da ba ma guje ma wanda ka zauna da kirista Allah yake da yahudawa da maguzawa ba sa son ku kiristoci sun danfi muku kara annabin ku ya fi kusa da nasu ko a zamani to wannan duk tashin hankali yasa ake fada a dan mutum ya waye ya san yadda rayuwa take in ba haka ba za ka je kana rarume wata ranka yayi go wani ka dauka naka ne kuma ba naka bane ba wannan ita ce kaida ubangiji subhanahu wataala yace wala yazaluna yuqatilunakum ba fa za su gushe ba suna yaƙaku hatta yaruddukum an dinikum in kaga sun daina yaƙaku sai dai kun san kun zama irin su waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa so suke ku zama kafire da suka zama wannan kuma ba zai yi ba Allah bai ga damar haka ba wa man yartadid minkum an dinihi ubangiji yace to kuma ku sani duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addinin sa fa ya mutu har ya mutu wa huwa kafirin yana kafiri bai dawo ba fa ulaika habitat a'maluhum irin waɗannan su ne wanda ayyukansu suka lalace fi dunya a duniya wal akhira da kuma alahira mana ita ridda barin addinin musulunci yana daga cikin shukumancinta duk abin da ka taba wa Allah sai ya lalata shi ka zama zero malaman musulunci suka ce ko ka taba aikin haji ko ka taba umara duk wata ibada da ka san ka taba yi da zarar ka yi ridda to wannan ibadar an rataye ta yanzu ba ta ka bace kuma ba a bata ta ba abinda ake jira ka mutu in ka mutu baka dawo ba to sai Allah ya lalata ta amma idan da za ka dawo kanka mutu ka sake dawowa musulmi to aikin hajjin ka yana nan za a mayar maka da kayan ka Imam Malik yace saboda sharadin bacin aikin fa yamudu wa huwa kafir sannan fa ulaika habidat a'malu domin akwai mutanen da za su yi ridda kuma su dawo kuma su sake ridda kuma su sake dawowa innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra daka abinda ake lura da shi karshe da mai mutun ya mutu to sannan menene bacin aiki a duniya a lahira dai mun san shine Allah ba zai bada lada ba to a duniya fa malamai suka ce shine duk hukunce-hukuncen musulunci ba za su yi aiki a kansa ba yanzu mutumin da ya ridda kaga idan ya mutu musulmi ba za su yi masa sallah ba ba za su ce Allah ya ji kansa ba ba za su binne shi a makabartar musulmi ba ba za su yi masa wanka ba ƴaƴansa in su ba riddan suka yi ba ba za su ci gadan sa ba shi ma in wani nasa ya mutu wanda shi musulmi ne ba zai ci gadan sa ba matansa in su ba su yi ridda ba yanzu aurensa da su ya lalace to shine habitat a'maluhum fid dunya aikinsa tun anan duniya ya lalace ƴaƴansa ne an raba su matansa ne za a rabu da sauransu wa ulaika ashabun nar kuma irin waɗannan sune tsantsar ƴan wutahum fiha khalidun wanda za su dawoma a cikin ta saboda lokaci ya ja dole za mu tsaya nan in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi innal ladina amanu ga kawun nan ba na ko mutum masallaci ko na masallacin Uthman ibn Affan Ramadan account ga number sa 00169439170 sukuli sukuli 16943917 bankin shine Jaiz Bank account name din kuma shine Uthman ibn Affan Ramadan account Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon ni sun tattawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh